من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أموانا مسلمين دوان أن مكي تعريد سوءنا دوان أن سوتم ke isa gare su ina hada mu gaba daya a cikin gaisuwa ta addinin musulunci tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba da cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yabo da godiya da jinjinawa da sallamawa da miƙa wuya su tabbata ga Allah madaukaki kuma ubangijinmu makadaici a cikin bauta wanda baya da abokin tarayya a cikin ayyukansa da kuma ilahantakarsa da sunayensa da siffofinsa muna godiya gare shi shi ya cancanci godiya da yabo namu da na dukkan bayi a yau da gobe da koyaushe lahu alhamdu fil ula wal akhirah wa lahu alhukmu wa ilayhi turja'un wa lahu alhamdu fis samawati wal ardi wa ashiyan wa hina tudhhibu ya ba mu dama mun hadu da ku a wannan wuri mai albarka ɗaya daga cikin ɗakunansa na ibada masallacin da ke nan jami'ar Abubakar ta Fawa Balewa a nan birnin Bauchi a yau bayan munin ɗaya ga watan Ramadan shekaru 1446 tun bayan hijirar annabinsa annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina ɗaya kenan ga watan uku shekara ta 2025 na kidayar miladiya Allah madaukakin sarki ya sake tsawaita kwanakinmu ya kuma ba mu dama da lafiya ɗaya ne daga cikin ni'imominsa wa ma bikum min ni'matin fa min Allah ni'imominsa a gare mu sun yawaita yadda ba za mu iya kididdige su ba balle mu lissafe su wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha yana daga cikin ni'ima da Allah ke yi wa waɗanda ya so a cikin bayinsa shine ya ba su dama su halarci watan Ramadan. Watan Ramadan wata ne mai albarka wanda kowane musulmi ke fatan Allah ya riskar da ransa da lafiyarsa don ya samu cika abinda Allah ya ce faman shahida minkum ash-shahra falyasum, kuma saboda ya samu albarka daga cikin albarkatu da Allah ya sa a cikin wannan wata ko ba komi shine watan Al-Qur'ani, wanda a cikinsa aka saukar da Al-Qur'anin, kuma a cikinsa ake yawan maimaita da tusa karatun Al-Qur'anin tun a da har a yanzu, har yanzu ma gashi muna yi. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin min al-huda wal furqan. Sannan kuma kowa zai yi fata a cikin wannan wata wanda a ciki ne Allah madaukakin sarki yake fitar da budget din shekara na abinda zai aiwatar a wannan duniya daga bana zuwa baɗi. Kafin wannan kwanaki na wannan wata su ƙare, Allah madaukakin sarki zai fito da cikakken bayani na abin da yake koya a cikin littafinsa wanda shi kadai yake da shi Lawhul Mahfuz, sai ya ciro bayanai na abubuwan da zai gudanar a wannan duniya daga bana zuwa baɗi. A dare ɗaya daga cikin dare kun wannan wata wanda shine Lailatul Qadr, a cikin sa ne Allah madaukakin sarki, kamar yadda ya haka a bara da bara waccan da dukkan shekaru, haka zai ci gaba da yi, kuma haka zai yi a bana ma, zai fitar da sunaye na waɗanda za a haifa su shigo duniya, zai fito da sunaye na waɗanda za su mutu su bar duniya, zai fito da sunaye na waɗanda za su yi arziki a duniya, zai fito da sunaye na waɗanda za su yi talauci a duniya, zai fito da sunaye na waɗanda za su samu mulki da waɗanda za su samu. Komi yana hannun Allah ne, kuma Allah yana zartar da shi a cikin wannan dare, fi ha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. كون الأمر da zai faru a duniya a cikin wannan dare, Allah yake fitar da shi filla filla, kuma yake sa mala'ika kowane mutum sai a liƙa masa abinda Allah ya fitar na abinda zai faru da shi a cikin shekara. Muna fata dukkan abinda Allah zai rubuta kuma ya ambata kuma ya fitar namu ya zama alkhairi ne, kuma muna fata Allah Ubangiji ya karbi ayyukan da za mu gabatar a cikin wannan wata, ya kuma gafarta kurakuran da muka yi daga na bara zuwa na bana, ya kuma sa kurakuran da za mu yi a nan gaba duk su zama waɗanda zai gafarta mana, kuma har zuwa lokacin da za mu bar wannan duniya mu zama muna matsayin yardaddu ababen yardewa. Kamar yadda muka saba, bayan godiya ga Allah da miƙa salati da salama ga fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, muna isar da gaisuwa da addu'ar alkhairi ga dukkan wanda ya cancanci gaisuwa da addu'ar alkhairi, kama daga kan hukumomi da shugabanni waɗanda da sahalewarsu da taimakawansu muke gudanar da al'amura na addini da na rayuwa a cikin sauƙi. Sa'annan kuma da sauran jagorori waɗanda suke gudanar da harkoki na addini da kuma al'amura na al'ummar musulmi, sawa'un a wannan jami'a ko a sauran wurare cikin garuruwa na musulmi, sannan kuma haɗa da dukkan waɗanda suke da haƙƙi a kanmu, iyayenmu da sauran dattijai waɗanda suke da daraja a wurinmu, da malamanmu waɗanda suka kuma suke ci gaba da karantar da mu, da kuma dukkan bayin Allah nagartattu hada da ku da kuke zauna a nan da dalibai da malamai da baki maza da mata Allah ya tara mu a cikin alkhairi da albarkar sa. Kafin mu je ga muqaddimar abinda zamu karanta a wannan shekara, ga kadan daga cikin abinda yake hannuna na waɗansu bayin Allah da suka ɗauki nauyin watsa karatuttukan da za mu gabatar a wannan wata a kafofi na talabijin da rediyo da kuma sauran kafofi na sadarwa. Za mu faɗa saboda waɗanda za su iya kiyaye lokutan domin su saurara, sannan don kuma saboda addu'a ku ta alkhairi ta isa ga waɗanda suka ɗauki nauyin yaɗa wannan aiki na alkhairi. Za mu fara da gidan talabijin na Sunna TV wanda Alhaji Aminu Shu'aibu garkuwan Kawoje ya ɗauki nauyi. Za a riƙa sawa kullum da yamma daga ƙarfe 3 zuwa 4 in Allah ya so. Sannan kuma shi ne ya ɗauki nauyin gidan rediyo na Gift FM da ke Jalungo, jihar Taraba, daga ƙarfe 11 zuwa 12 na rana. Sannan kuma shi ya ɗauki nauyin gidan rediyo na Abubakar Tafawa na Abubakar Tatare Ali Polytechnic FM Radio Bauchi, daga kan ƙarfe 5 zuwa 6 na yamma. Sannan kuma shi ya ɗauki nauyin gidan rediyo na Rahama da ke Abuja, ƙarfe 4 zuwa 5 na yamma. Allah ya saka da alkhairi ga Alhaji Aminu Shu'aibu garkuwan Kawoje, ya gafarta wa iyayensa da kuma sa a mizaninsu. Na biyu, sai bawan Allah da ya ɗauki nauyin a sa a gidan talabijin na Africa TV 3, wato Alhaji Muhammad Tukur Yusuf, wanda shi ne CEO na Rufai da Yogurt, wanda kullum da yamma ƙarfe 3 da rabi zuwa ƙarfe 4 a Africa TV. Sannan kuma shi ya ɗauki nauyin gidan rediyo na Freedom Radio da ke Kano, ƙarfe 3 zuwa ƙarfe 3 da rabi na yamma. Sannan shi ya ɗauki nauyin gidan rediyo na Dala FM, ƙarfe 9 da safe zuwa ƙarfe 9 da rabi, Dala FM da ke Kano. Alhaji Muhammad Tukur Yusuf, Allah ya saka masa da alkhairi, ya gafarta wa mahaifinsa da kuma ƙara wa mahaifiyarsa lafiya da nagarta. Na gaba, sai Alhaji Muhammad Sambo Hassan, CEO na Boko Group of Companies, wanda shi ne mai mallakan Boko Fertilizer, shi ya ɗauki nauyin a gidan rediyo na gidan talabijin na Tauraruwa TV, ƙarfe 10 zuwa 11 na dare, da kuma gidan rediyo Jigawa ƙarfe 9 zuwa 10 na safe. Allah ya saka wa Alhaji Muhammad Sambo da alkhairi. Sai kuma gidajen talabijin na Manara TV da kuma gidan talabijin na Albani TV, ƙarfe 7 zuwa 8 na yamma, da kuma gidan rediyo na Landmark FM da ke Kwantagora, wanda duka waɗannan guda uku kamfanin Z&Y T da ke Kano sai suka ɗauki nauyi, da Zaharaddin da Yusuf kenan. Allah ya musu albarka. Bayansu, sai kuma gidan radio na Aminci FM da ke Kano, wanda Honorable Abdullahi Muhammad Gaya dan majalisar tarayya daga jihar Kano ya dauki nauyi Allah ya masa sakayya ta alkhairi. Sai kuma gidan radio wanda sai kuma gidan talabijin na DITV Kaduna, wanda Dr. Awal Ahmad da ke zaune a America ya saba daukawa kowace shekara karfe 4 zuwa 5 na asuba. Sai kuma gidan radio na Pyramid FM da ke Kano, wanda Gerawa Rice Mill suka saba daukawa na manta lokacin. Allah ya saka musu da alkhairi. Sai kuma gidan radio na Eagle FM radio da ke nan Bauchi, wanda Wunti Alkhair Foundation karkashin Alhaji Bala Wunti suka dauki nauyi, Allah ya saka musu da alkhairi. To ina tsammani yawa. Sai kuma na gaba daya, wato inna uwa ba da mama, majalisar shura wadda ita ce ke jagorantar mu a wannan jami'a akan al'amura na addini, wanda suka saba daukan nauyi a gidan radio na Globe FM Bauchi da karfe 8 zuwa 9 na safe. Allah Ubangiji ya yi musu sakayya ta alkhairi. Da kuma albarkaci jami'ar mu, jami'ar Abubakar Tafawa Balewa a nan Bauchi, ya albarkace ku ɗalibanmu, ya albarkaci malamai. Sannan akwai kuma BRC2 FM, lalle na manta na tsallaka, wanda wane? Alhaji Tijjani mazaunin Dubai ke ɗaukan nauyi. Allah ya masa sakayya da alkhairi. Karfe nan karfe 4 zuwa 5 na asuba. To Allah ya saka da alkhairi. Idan ba ku manta ba, mun ce da yardar Allah a wannan Ramadan din za mu shiga ne cikin Suratul Isra. Suratul Isra ita ce sura ta 17 daga cikin jerin surorin Al-Qur'ani, idan ka ɗauko daga Suratul Fatiha. Wannan sura, idan muka yi bayani a kan muƙaddimarta, za ku fahimci me yasa muka zaɓi mu yi ta. Muka tsallake Suratul Nahl da yanzu a cikin karatunmu na tafsiri wanda muke gabatarwa na mako-mako. Muke cikin Suratul Hijr, muka ce a can za mu ci gaba mu gama da Suratul Hijr, mu kuma ɗora da Suratul Nahl a can. Amma a nan kai tsaye za mu zo makwabciyan Suratul Nahl ɗin, wato Suratul Isra, da ita za mu fara da yardar Allah. Wannan sura, Suratul Isra, za mu yi bayani a kan muƙaddimarta. Amma kafin nan, bari mu ɗan ji me Allah ya ce a cikinta. Na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم.
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد وهو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا بنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا
بارك الله فيك wannan sura ita ce suratul isra wannan sura ana kiranta da wannan suna ya fara bude ta da bayani akan jigon sakon da take kunshe da shi shine bayani akan tafiyar nan mai ban mamaki da Allah yayi da annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wa sallama a cikin dare daya wanda wannan tafiya ta cikin dare shi ake kira al-isra da larabci idan an yi tafiya da daddare ana kiransa al-isra asra yusri isra'an fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layl shi yasa anan ma yace subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan don haka idan aka yi tafiya a cikin dare sai ana ce masa isra wannan tafiya da Allah madaukakin sarki bai faɗe ta a ko ina ba a cikin alqur'ani sai anan shi yasa aka sa ma surar sunan wannan tafiya al-isra wannan sura a cikin jerin gwanon saukar da surori na alqur'ani ita ce ta 50 an saukar da ita ne bayan an saukar da suratul qasas kafin a saukar da suratul yunus sannan wannan sura an saukar da ita ne a makka bisa zancen mafi yawan malamai duk da a cikin malamai akwai waɗanda suke gani akwai waɗansu ayoyin a cikinta waɗanda su a madina aka saukar da su amma zancen da ya fi rinjaye shine a makka aka saukar da ita gaba ɗaya amma an saukar da ita ne ana gab da kusa da yin hijira wajejen shekara ta 12 bayan cikan annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan sura tana kunshe da ayoyi 111 a kidayar malaman kufa amma a kidayar malaman bakka da na basra da na sham aya 110 ne akwai ayoyi 2 da ake hada su a wuri daya don haka sai ta zama aya 110 idan kuma ka raba su sai su zama 111 a kira'ar malaman kufa wannan sura tana kunshe da kalmomi guda 1,556 tana kuma kunshe da harufa guda 6,565 sannan wannan sura tana da falala ta musamman da har manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake ambatonta da wani ambato na musamman hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari daga abdullahi ibn mas'ud Allah ya kare yarda gare shi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wannan sura da ita da makotanta guda 2 wato suratul kahf da suratul maryam yanda suke jere din nan yace innahunna min al-itaq al-awwal suna ɗaya daga cikin surori wato tsofaffin surori na farko ya faɗi haka ne a Madina sannan kuma yace wa hunna min tiladi suna ɗaya daga cikin surori na waɗanda muka taso tare tun a Makka muke tare gashi yanzu ma mun zo Madina har yanzu ana tare da su sannan kuma hadisi a cikin Musnad na Imam Ahmad daga nana Aisha Allah ya kare yarda gare ta tace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin kowanne dare kafin yayi bacci yana karanta suratul Isra da suratul Zumar wannan sura tana kunshe da darussa manya amma za mu yi kokarin har hade darussan nan mu kakkasa su a cikin waɗannan kwanaki idan har Allah ya sa za mu iya gamata a cikin darussa guda 10 kowane darasi sai gurgurdon abinda Allah ya sa zai iya daukawa na karatu darasi wanda surar ta bude da shi shine wannan sura za ta nuna mana girman Allah wato wannan sura kana iya cewa ta yi tarbiyar dan adam ne akan rayuwar addini gaba daya daga farkon sa har karshen sa idan kun bi ni sauni a hankali za ku gane haka kuma kai ka ce ta karantar da addini gaba dayan sa ne amma a summary ta yi bayani akan girman Allah wanda shine abu na farko a addinin musulunci shi yasa ta fara bude surar da girmama Allah da kambama shi da yi masa kirari da yin tasbihi gare shi subhanalladhi asra bi 'abdihi sannan kuma ta kare surar kuma da girmama Allah da cewa wa kabbirhu takbira don haka ta fara da tasbihi ta gama da kabbara subhanallahi alhamdulillahi Allahu akbar shi yasa Allah ya ce wa qulil hamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan ولم يكن له شريك من الذل وكبره تكبيرا كاغا وقل الحمد لله كاغا الحمد لله وكبره الله اكبر تفارا كما ده سبحان الله sannan kuma a cikin ta akwai kuma inda Allah madaukakin sarki yawa kansa kirari a wurare daban-daban kamar fadin Allah ta'ala قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم كذا wannan magana ne akan girmama Allah darasi na biyu da wannan sura za ta karantar da mu shine bayani akan matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma darajarsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama darajarsa a cikin dukkan bayin Allah ta kai kololuwan da babu wani bawan Allah da ya kai ballantana ya zarce shi shi yasa bayan Allah yayi wa kansa kirari sai ya kawo sunan manzon sai ya kawo siffar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama subhanalladhi asra sai ce bi abdihi ai kuwa ma bawan Allah ne amma wannan bawan na musamman ne shine abduhu wa rasuluhu muhammadun sallallahu alaihi wa sallam shi yasa Allah madaukakin sarki ya nuna darajarsa ta hanyar daukaka shi ayi wannan tafiya da shi tafiya mai ban mamaki wata tafiya ce wanda a tarihin bil adama ba a taba yin wani abun mamaki da zai iya gagarar hankali na dan adam ba kamar wannan tafiya yana daga cikin manya-manyan mu'jizozin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a ce a cikin dare daya Allah ya sa ayi tafiya da shi tafiyar da a lokacin ake yin wata biyu kafin a isa daga masallacin Allah mai alfarma na dakin Ka'aba zuwa masallacin Allah na Baitul Maqdis aka yi tafiyar aka isa sannan daga wurin kuma aka tashi zuwa sama ba a tsaya ba
sai da aka wuce sammai guda bakwai aka je har zuwa Sidratul Muntaha, kuma duk wannan aka gama a cikin dare daya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo duniyar mu wannan kasar, ya koma wancan masallacin har ya ja Annabawa sallar asuba. Wannan duka an yi ne a cikin dare daya, in ba don Allah ne ya faɗa ba a cikin Alkur'ani, wa man asdaqu minallahi haditha, inda ba don ana magana akan manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallama, wanda bi abdihi laylan min almasjid alharam, inda ba don wannan ba ba zai taba yiwa a hankali a yi irin wannan tafiya da dan adam ba. Daga nan inda yafi kusa da mu a cikin abubuwa na wannan kauni, in zaka kwatanta ka kwatanta a kimiyance don ka gane girman al'amarin. Daga nan zuwa wata kadai wanda shine mafi kusa da mu a cikin halittun Allah da dan adam har ya iya zuwa, kilomita 384 ne, wanda idan za a je shi da jirgin sama ba irin na aircraft ba, spacecraft, wanda ke iya gudun kilomita 380 a cikin awa daya, zai yi gudun kwana uku ne kafin ya isa inda wata take. Daga wata kuma ba komi ba ne in za ka kara yin sama. Daga nan kuma zuwa rana tafiyar kilomita miliyan 150 ne. Rana kuma ba komi ba ce, ɗaya take daga cikin ƴan ƙananan taurari da ba su kai komi ba a cikin Milky Way Galaxy. Idan ka tashi daga nan ƙasa za ka tafi inda tsakiyar Milky Way Galaxy, tsakiyarsa kawai, wanda rana ɗaya ce daga cikin taurari guda biliyan 2 a cikin Milky Way Galaxy. Daga nan zuwa tsakiyarsa kadai tafiyar 26,000 light years ne. Tafiyar haske ba tafiyar jirgin sama ba. In zan kwatanta maka haske, in ce maka idan ka kunna tocila in ana duhu, daga nan zuwa ya je bango za ka iya kirga saurin da ya kafin ya isa da ki bangon. To irin wannan gudun ne za a yi shekara 25 ana yi kafin a isa tsakiyar Milky Way Galaxy. Idan kuma Milky Way din za a raka shi daga farkonsa zuwa, domin mu muna dan wani lungu ne daga nan zuwa tsakiyar kawai na fada, amma in za a raka shi daga farkonsa zuwa karshensa 100,000 light years ne, shekara 100 za a yi idan aka kunna haske kafin ya isa karshe. To wannan Milky Way Galaxy ɗaya ne daga cikin galaxies waɗanda Allah ya halitta, wanda a yanzu an gano sama da biliyan 2. Idan ka harhaɗa su kuma ka tattara su ana gani akwai irinsu da Allah ya yi duniyoyi, wanda a cikin kowace akwai nata adadin duniyan wanda suke in billions, su kuma ka tara su har ma ana gani yanzu duniyar ma ba ma universe bane, yanzu ana gani multiverse ne, duniyoyi ne da yafi karfin iya dan adam abinda zai iya ganewa. Wannan duka a cikin wato abinda ake iya tsinkaya ne a iya tunanin tayiwa akwai shi. To amma duk wannan universe da kake ji ana fadan nan tsakanin nan ne zuwa sama ta daya, don ba abinda dan adam zai iya lekowa da ya wuce iya sama ta daya. To amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka tashi da shi aka yi wannan tafiya, aka tafi sama ta daya, aka kwankwasa, aka bude, ya hadu da Annabi Adamu, aka gaisa, aka wuce, aka je sama ta biyu, ya hadu da annabi Yahya da annabi Isa dan Maryama alaihi salam, aka wuce ya je sama ta uku, ya hadu da annabi Yusuf alaihi salam, ya wuce daga wurin haka ya rika tafiya har sai da ya je sama ta bakwai, inda ya hadu da annabi Ibrahim alaihi salam, ya wuce wurin aka tafi Sidratul Muntaha indaha Jannatul Ma'wa. Aka gama wannan abubuwa, fa auha ila abdihi ma auha, tattaunawar da zasu yi da Ubangiji wanda Allah ya mata wahayi a ciki ya gama, kuma suka tattaro da mala'ika Jibrilu suka sake saukowa suka dawo daga inda suka tashi. Ya sake daukan dokin sa na Al-Buraq ya sake dagowa Makka, kuma aka wayi gari tare da shi. Wannan tafiya in ba don Allah ne ya fada ba, hankalinka ba zai taba iya aunawa ba. Don haka wannan tafiyar ta fi karfin abinda kimiyya za ta iya kwatantawa na gudu. So da iya abinda yanzu kimiyya ta sani shine a ce ana kidayar abu da speed of light, don aka wuce wannan. Saboda in ka ce ta harke ana maka maganan za a yi shekara 100,000 kafin a ratsa Milky Way galaxy. Galaxies din nan kuma ana gani sun kai trillions. Sannan kafin ka je jikin sama ta daya, waɗansu daga cikin za su iya tsammanin an ce sammai din nan wai waɗannan duniyoyi ne. Waɗannan duniyoyi da kuka sani guda tara, waɗannan dukkansu ƙananan duniyoyi ne da suke kewaye da rana, wanda kuma su ba komai ba ne in ka haɗa da duniyoyi da suke tare da manya-manyan taurari, waɗanda su kuma mallahu biha alim, Allah ne kaɗai ya san me ya ajiye a can. Don haka irin wannan doguwar tafiya kaga ta kai Allah ya bada labari a kanta. Don haka bayani akan wannan tafiya da yardar Allah yana cikin darasin da zamu ji na musamman menene darussa na addini da zamu dauka a cikin wannan tafiya da Allah ya dauki Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da ruhinsa da gangan jikinsa aka yi tafiyar kuma aka dawo. Bayan wannan zamu ji darasi na musamman akan al'amura na addini, kama tun daga tauhidi zuwa aqida zuwa sauran abubuwa na addini na ibada da akhlaq. A cikin tauhidi, kamar yadda kowace sura daga cikin surori na Al-Qur'ani suke karantar da kadaita Allah a bangaren rububiyya da uluhiyya da al-asma'u was sifat, ita ma wannan sura ta karantar da mu wato kadaita Allah a bangaren rububiyyar sa, wato ayyukan da shi kadai yake yi, kamar halitta, kamar kula da halittar, kamar daukan nauyin halittar. A cikin wannan sura akwai ayoyi kamar waja'alna al-laila wan nahara ayatayn famahawna ayatal layl, bayani akan ayoyin Allah da suke cikin dare da ayoyin Allah da suke cikin yini. Waja'alna ayatan nahari mubsiratan litabtaghu fadlan min rabbikum walita'lamu 'adad as-sinin wal hisab, sannan kuma bayani akan ayyukan Ubangiji na tafiyar da abun hawa akan ruwa. Rabbukum alladhi yusji lakumul fulka fil bahri litabtaghu min fadli innahu kana bikum rahima, da kuma yadda Allah madaukakin sarki yayi halitta. Awalam yarau anna alladhi khalaqa as-samawati wal arda qadir ala an yakhluqa mithlahum wa ja'ala lahum ajalan la rayba fihi fa aba adh-dhalimuna illa kufura, da kuma bayani akan yadda Allah ke daukan nauyin ciyar da duniya gaba daya tun daga ran da ya fara halitta har zuwa yau, ba taba samun lokacin da duniya ta ji yunwa, kowa ya mutu Allah ya sake wasu ba, saboda abun da ke bayarwa ya kare. A'a, tun daga yadda Allah ya fara halitta, tun lokacin population din duniya mutum daya ne, aka karu biyu, aka kai har zuwa yanzu basa minhuma rijalan kaseeran wa nisaa, duniya yanzu ta kai sama da biliyan 8. Qul law antum tamlikuna khaza'ina rahmati rabbi idan la amsaktum khashyatan infaq wa kana rabbuka kana al-insanu qatura. Waɗannan duka kaɗan ne daga cikin ayoyi da suke koyar da mu yadda Allah ke gudanar da kauni, yadda Allah ke yin halittu kuma ya kula da halittar. Tauhidul uluhiyya yana cikin tauhidin da wannan sura ta karantar, kamar yadda sauran surori na Al-Qur'ani suka karantar, shine kadaita Allah akan bautar Allah, ta yadda tunda Allah shi kadai yayi halittu kuma yake kula da halittu, to shi kadai ya cancanta a bauta masa bauta da gaskiya. Ayoyi kamar la taj'al ma'a Allahi ilahan akhara fataq'uda mazmuman makhdula, da wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, da wa la taj'al ma'a Allahi ilahan akhara
فتلقى في جهنم ملوما محسورا
ملوما ملوما مدعورا duk wadannan ayoyi ayoyi ne da suke yin magana akan kadaita Allah a cikin uluhiyarsa haka kuma kadaita Allah a cikin al-asma sunayensa wasifat da sifofin Allah sifofin Allah wadanda da su ne ya gagari kowa kuma yafi kowa kamar yadda yafi komi kamar sifar Allah ta sanin komi da kowa rabbukum a'lamu bikum da kuma rabbukum a'lamu bima fi nufusikum da kuma wa rabbukum a'lamu biman fis samawati wal ard da kuma fadin Allah ta'ala qul ud'u Allah aw ud'u ar-rahman kaga sunayen Allah sun fito ayyamma tad'u falahul asma'ul husna wannan kadan ne daga cikin abinda wannan sura za ta karantar da mu na tauhidi yana daga cikin kuma abinda wannan sura za ta karantar da mu shine bayani akan darajar al-Qur'ani da kuma fallal al-Qur'ani da kuma abinda al-Qur'ani yake kunshe da shi na hikimomi da darajoji wadanda Allah bai taba saukar da wani littafi da ke kunshe da maganganunsa da suka fi daraja irin na al-Qur'ani ba a cikin wannan sura akwai ayoyi da yawa da suka karantar da mu darajar al-Qur'ani kamar yadda al-Qur'ani yake zama jagora wajen shiriya inna hadhal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira da kuma bayani akan yadda mutanen duniya za su iya amfana da wannan al-Qur'ani su samu komai da suke bukata a ciki na amfanin duniya da lahira su wa'aztu akan addini su amfana akan al'amuran duniya amma kuma ba kowa bane ya gane wannan walaqad sarrafna lin-nasi fi hadha al-qur'ani min kulli matal fa aba aktharu an-nasi illa nufura da kuma inda Allah madaukakin sarki ya nuna cewa wannan al-qur'ani tabbas daga Allah yake da za a yi wato conference na duniya a tare dukkan zakakuran masu ilimi da mutanen farko da na ƙarshe da aljanunsu da mutanensu da mutanen da za su yi amfani da kwakwalwarsu da za su yi da waɗanda za su yi amfani da na'ura mai kwakwalwa saboda a samar da kwatankwacin al-Qur'ani Allah ya ce duk duniya ba za su iya ba ko da ana ba wa juna satar amsa kullu inijtama'atil insu wal jin ala an ya'tu bimithli hadha al-Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira sannan da kuma inda wannan sura za ta karantar da mu yanda ake amfani da ayoyin al-Qur'ani wajen neman waraka da yin jinya karanta wani bangare na al-Qur'ani domin kai maganin ciwon da magani na tayu na modern medicine ba zai iya maka maganin sa ba amma al-Qur'ani sai ya maka cikin wani nazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara kuma inda Allah madaukakin sarki ya mana bayani akan al-Qur'ani yana da lakani da yawa na sirrin da zai iya kare ka daga kowace irin fitina da kowace fitinan da mutum a duniya idan ka karanta al-Qur'ani ka rike al-Qur'ani to ka sama wa karka ka sama wa kanka garkuwa da kandagarki ba wani da zai iya ratsa wannan garkuwar ballantana ya iya cutar da kai wa idza qara'ta al-Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura da kuma sauran ayoyi a cikin wannan sura da suke magana akan al-Qur'ani sannan kuma wannan sura daga cikin darusanta akwai darasi da surar nan ta yi na musamman akan banu Isra'ila yana daga cikin darusa na farko da zamu ji a cikin wannan sura da yardar Allah shine tonon asiri da Allah ya yi wa banu Isra'ila wanda za ku ji baro daga an fara karanta waɗannan ayoyi za ku gane su wane ne banu Isra'ila da ake nufi ga sunan anan kusa da mu amma Allah madaukakin sarki ya faɗi komai duk abin da suke yi na ta'addanci da ta'atsa da suke yi a yau da wanda suka yi jiya da ma wanda zasu yi gobe duk Allah ya riga ya bada labari filla filla a cikin wannan sura wa qadaina ila bani isra'ila fil kitab la tufsiduna fil ardi marratayn wa la ta'lunna 'uluwan kabira fa idza jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaykum 'ibadan lana uli ba'sin shadidin fajasu khilal khiyal khiyal fajasu khilal ad-diyar wa kana wa'dan maf'ula thumma radadna lakum al-karata 'alayhim wa amdadnakum bi amwalin wa banin wa ja'alnakum akthara nafira waɗannan ayoyi da jerin su sun yi magana ne akan ta'addanci guda biyu da banu Isra'ila za su yi sun gama yin daya tun a zamanin da saura ɗayan Allah ya ce za su yi sai sun kai ƙarshe tukun kafin su kai lokacin da Allah zai rike makogoron su fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marra wa liyutabbiru ma 'alaw tatbira don haka duk abinda ake gani akwai sauran aiki amma alqur'ani zai gaya mana yaya za a kare da yardar Allah za mu ji a cikin wannan sura sannan kuma a cikin wannan sura Allah zai gaya mana wani abu na falalar annabi Musa alaihi salam wanda shine jagoran annabawa cikin annabawan bani Isra'ila shi yasa tunda wannan surar ta yi bayani sosai akan banu Isra'ila kuma ta tona asirin su to annabi Musa kuma shine wanda ya jagoranci annabawa akan kwatar ƴancin banu Isra'ila kuma daga baya suka fara yi masa ta'addanci suka masa tawaye suka yi masa dukkan ta'annati cikin abinda ya fi muni ga abinda aka yi wa kowane annabi to sai Allah ya ambace shi a cikin wannan sura har sau biyu kuma ya hada shi da banu Isra'ila wa ataina Musa alkitaba wa ja'alnahu hudan li bani Isra'ila Allah tattakhidhu min duni wakila da kuma can gaba wa laqad ataina Musa tis'a ayatin bayyinat fas'al bani Isra'ila id ja'ahum fa qala lahu fir'aunu inni la adhunnuka ya Musa masdura sanan daga cikin darusan da zamu fahimta a cikin wannan sura akwai bayani akan rayuwar dan adam rayuwar dan adam tun daga farkon tushensa har zuwa yadda yake rayuwa a wannan duniya da dabi'un dan adam da yadda mutane suke bambanta a wajen hali da dabi'a da rayuwa da addini da rashin addini da kuma yaya dan adam zai kare yayi mai kyau ko yayi mai muni yaya karshensa yake karewa saboda ka dauki darasi ka san bisa ga shiryarwar wannan sura wace irin rayuwa ya kamata kai a matsayin ka na dan adam ta dauko tun daga tarihin dan adam na farko wa id qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa sannan kuma ta yi bayani akan yadda dabi'ar dan adam take da yadda Allah madaukakin sarki yafi kowa sanin dan adam don haka shi zai fi kowa yin bayani akan bawansa wa id qulna laka inna rabbaka ahata bin nas Allah ya ce lalle ya kewaye mutane wajen sanin su sani na keke da keke ba wanda ya san dan adam kamar ubangijin dan adam sannan Allah ya ce to ga kadan daga cikin dabi'un dan adam akan son alheri da kin sharri da tsananin kwadayi da mayata akan nema garin neman wata rana ma dan adam har ya je zagi kansa har ya yi wa kansa ta'annati har ya yi sharri wa kansa wa yad'ul insanu bisharr du'a'ahu bil khair da kuma fadin Allah ta'ala dangane da dan adam wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bijanibi wa idza massahu sharru kana ya'usa da kuma fadin Allah ta'ala karshen yanda dan adam zai kare wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura inda rayuwar za ta kare kenan a ce da kai ikra kitabaka kafa bi nafsika alyawma 'alayka hasiba sannan Allah ya gama da yadda dan adam ya kamata ya zauna ya gane man ittada fa inna ma yahtadi li nafsi wa man dalla fa inna ma yadhillu 'alayha sannan Allah ya yi bayani akan babban abokin adawar dan adam shine shedan Allah ya yi bayani akan shedan da yadda dan adam ya kullaci da yadda shedan ya kullaci dan adam da shirye-shiryensa da kaidinsa akan dan adam da kuma yadda Allah ya tona asirin sa, yadda in kai kana da imani zaka gane hasken Qur'ani, don ka san yaya zaka yi mu'amala da shedan, shin zaka karbe shi ku yi mu'amala tare, ko kuma zaka dauke shi a matsayin abokin gaba kamar yadda Allah ya ce. Allah ba da labarin sa a cikin wannan sura ya ce illa iblisa qala a asjudu liman khalaqta tina qala ara'aytaka hadha alladhi karramta alayya لئن أخرتني إلى يوم القيامة لا أحتنكن ذريته إلا قليلا. sannan kuma Allah madaukakin sarki yayi magana akan, yace a gaya wa mutane sosai yanda zasu zauna da shedan, wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna ash-shaytana yanzahu bainahum. sannan kuma darasi na gaba zai mana bayani akan yadda wato Allah madaukakin sarki yake gyaran dan adam, shine al-islah, yadda wannan sura za ta gyara dan adam, gyara ta fuskar addini da aqida da imani da alaka tsakaninka da Ubangiji, gyara ta fuskar ibada, gyara ta fuskar asaka kai a hanaka ka bari, gyara ta fuskar dabi'u, gyara ta fuskar zamantakewa, gyara ta fuskar siyasa, gyara ta fuskar tattalin arziki, gyara ta fuskar wato duk wani bangare na zamantakewar dan adam. Wannan sura ta tabo daga cikin su, bangare na addini da kuma abubuwan da Allah ya haramta kamar kisan kai, wala taqtulun nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq, kamar zina, wala taqrabuz zina, kamar cin dukiyar maraya, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. sannan kuma wannan sura ta yi magana akan gyaran dabi'un dan adam, yanda mutum zai zama mai dabi'u da halayya masu kyau, in takunu salihina fa innahu kana lil awabina ghafura, da yanda mutum zai zama yana da humility da humbleness, rayuwa a cikin kaskantar da kai da rashin nuna girman kai, wala tamshi fil ardi maraha, da kuma yadda ya kamata mutum ya rika kiyaye haƙoƙi, haƙoƙi na duk ma'abota haƙƙi, tun daga kan haƙƙin iyaye, wa bil walidaini ihsanan imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma, da haƙoƙin ƴaƴa, wala taqtulu auladakum khashyata imlaq, da haƙoƙin dangi, wa ati dhal qurba haqqahu wal miskin, da haƙoƙin abokan zama da makota, da kuma haƙoƙin mutanen da suke karkashin mutane a gwamnatance, da kuma ɗan kasuwa yanda za su mu'amalanci mutane, wa awful kayla wal mizana bil qist, da kuma wa awful kayla idha kiltum wazinu bil qisbatil mustaqim, da kuma yadda kowane mutum a duniya zai mu'amalanci kowa, dukkan wannan sura ta yi bayani a kansu. sannan kuma cikamakin haka shine yadda surar ta nuna cewa ka zaɓi wanda kake so, ko kai imani ko kai kafirci, duk wanda kake so ka dauka. In za ka yi aiki da shiriyar da ke cikin wannan sura, to Allah madaukakin sarki ya faɗi duk kafircin da zaka yi ba zaka kai kafircin waɗanda suka yi kafirci a baya ba, da abubuwan da suka yi ta'annuti da abin da suka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a, har zuwa ƙarshen ayoyin. Da kuma in kuma zaka yi imani, to duk imanin ka shi ma akwai waɗanda suka fi ka a baya. Innal ladhina utul ilma min qablihi idha yutla alaihim yakhruna lil adqani sujada, haka in zaka dauki imani ka dauki imani, idan zaka dauki kafirci ka dauki kafirci, manihtada fa inna ma yahtadi li nafsi wa man dalla fa inna ma yadhillu alaiha. Abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu lada, kuskure Allah ya gafarta mana. Daga darasin gobe da yardar Allah za mu fara shiga cikin wannan sura. Allah Ubangiji ya karbi aikin mu na kwarai, ya gafarta mana kurakurai. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.